الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci yau juma'a daren asabar 14 ne ko 14 ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da kuma 14 ga watan uku hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba je mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 40 da ɗaya ko cikin wannan sura mai albarka suratu taha yau zamu tashi a farkon aya ta 41 sai mu ci gaba insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin isha'u sunna dake wannan unguwa ta fantami anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna kuma addu'a Allah ya ƙara wannan gari namu albarka da sauraron garurukan mu gaba daya kafin haka akwai tambaya kamar haka mai tambaya na farko yana cewa dangane da mace wacce take shayarwa ko take da ciki menene matsayinta dangane da azumi to malamai sun tattauna wannan matsala tattaunawa tun da da kuma har yanzu tun lokacin sahabbai ba wata matsala ce sabuwa ba tun lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake tattauna wannan matsala matsala ce guda biyu dan su malamai sun yi ilhaki mace mai ciki da mai shayarwa suna sa su a cikin marasa lafiya menene hukuncin mara lafiya in ba in bai azumi ba shine rama daga baya haka ne ko ba haka ba wasu daga cikin malamai sun ce mai ciki da mai shayarwa ba su a cikin marasa lafiya hukuncin su daidai ne da wanda yake tsoho shekaru sun cin mishi ba zai azumi ba ko kuma wanda yake da rashin lafiyan da ba a warkewa ina fata an gane da yanzu daga cikin kuskuren da mutane suke kawai da mutum bai da lafiya sai a ce a fara ciyarwa babu wanda ya gaya maka a ciyar da mutum bai da lafiya ko shekara biyu zai baya azumi ba wanda ya ce a ciyar wannan kuskure ne ya zama ruwan dare idan mutum bai da lafiya matukar likitoci sun ce zai warke haramun na ce za a ciyar mishi sai a jira ko da za a bi shi bashin azumi shekara biyu ne wannan shine abin da malami ba su da sabani fa akai mutane suna hukunci ne kawai da kansu eh bai da lafiya to a fara ciyarwa ba sa tambayin kowane malami sai abun ya kwabe sai a buga maka waya ina fata an gane to abinda malamin suka ce kafin a fara ciyarwa mutum marar lafiya sai an samu likitoci guda biyu ko musulmai kuma amintattu wanda aka yadda da addinin su suka ce wannan cutan ba a tsammanin za a warke to akan wannan ne ake fara ciyarwa amma kawai ina da ulsa na fara ciyarwa haka kawai Allah sauke wannan kuskure ne an gane ko to wanda ke ciyarwa tsoho wanda shekaru sun kai ba zai yi azumi ba da rashin lafiyan da ba a tsammanin warkewa waɗannan su ne wanda babu sabani a cikin su amma da marar lafiya da matafi duk waɗanda za su aje azumi za su rama ne daga baya to sabani shine kan mai ciki da mai shayarwa kusan jamhurin malamai in nace jamhuru shine mafi yawa sun ce mai ciki da mai shayarwa hukuncin su aje azumi daga baya su rama an gane ko wannan muna faɗan tana babin amana na ilimi duk da ni bani da wannan ra'ayin ina fata an gane ina tare da malaman da suka ce mai ciki ya halatta ta aje azumi kuma ta ciyar ina fata an gane ko da su ne kaɗan muna ganin hujjar su yafi ƙarfi dalili shine akwai ruwaya ingantacciya daga Abdullahi bin Abbas a cikin sahabbai da Abdullahi bin Umar a cikin sahabbai wannan ita ce fatawarsu ba fatawa ce ta wani malami nan kusa ba manya-manyan shehunai ne na lokacin sahabbai suka ce mai ciki da mai shayarwa suna cikin wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin domin in ka duba kuma wannan fatawan abin da yasa tafi mace in ta dauki ciki yana daukan ta wata nawa wata 9 to kaddara ba ta azumin nan ba sai ya zanto tana da cikin wata uku aka fara azumi, tana cikin laulayin ciki, ba ta yi azumi ba har aka gama. Kafin ta haihu sai bayan wata shida, tana haihuwa kuma kafin ta samu tsarki wurin kwana 40, wani kuma makamancin haka. Ina kafin ka ce mai azumin ya dawo, kun fahimci wannan abin da kyau? Yasa fatawansu Abdullahi bin Abbas, ina maimaitawa, sahabi ne ba malamin wani gari ba, sahabin annabi ne. Abdullahi bin Umar sahabin annabi ne alaihi salatu wassalam, su sun ba da fatawan cewa mai ciki da mai shayarwa su aje azumi kuma su ciyar in ba za su iya ba, amma in za su iya babu komai, in zai wahalar da su ake ma lalace yutiqunahu, za su iya amma zai wahalar da su. To saboda lafiyarsu da lafiyar abin da ke cikin su aka ba su wannan damar. An gane ko wannan tace fatawan Imam Al-Albani Allah mishi rahma daga cikin malaman wannan zamani. Daga cikin manyan daliban shi akwai Sulaiman Hilali, akwai Ali bin Abdul Hamid, su ma da wannan suke fatawa. Ke sa Allah cikan Malam Jafar, za ka ga Malam Jafar na zaune anan, ga Sheikh Abdulhabu anan, kowa ba da fatawan shi daban-daban. Malam Abdulhabu ya ce mai ciki sai ta biya azumi. Malam Jafar ce ra'ayin shi kenan, ba za ta biya ba. An gane ko? Kun babu gaba ba komai tsakanin su. To wannan shine ilimi. Amma a yau da an yi sabani sai gaba, sai cin mutunci, sai raddi, sai waye. Ko sahabbai suna sabani, kowa ya tafi akan fahimtar shi, duk dai aljanna ake nema, za a haɗu insha Allah a can gaba daya. In aka je can sai a tattauna. Hujjan waye fi ƙarfi. Ina fata an gane. To ire-iren matsalolin fiqhu ba matsaloli bane ba na rikici insha Allah. Babin aqida ne ba daga kafa. Allah ya sa mu dace. Sai wannan kuma yana tambaya ne dangane da sallar nafila. Akwai sujjadar rakanuwa akai, sannan mun yi magana ranan cewa in kana sallar raka'a biyu sai ka miƙe kawai ka maidaita raka'a hudu, babu sujjada akan ka. Sai cewa akwai inda ake yin sujjadar rakanuwa a nafila kwarai akwai. Daga cikin misali, kana sallar sai kai raka'a hudu ka zauna kai tahiyya, kuma sai ka miƙe zaka tafi ta biyar, saboda jagaba ya rikita ka. Da kai biyu baka zauna ba ka miƙe, sai aka ce kar ka dawo, kawai ka ci gaba ka maidaita hudu. Da kai hudun kuma kai tahiyya madadin kai sallama ka ƙara miƙewa, to anan ka dawo ka zauna kai sallama kai sujjadan ba'adi. Ina fata an gane. Ko kuma a sallar nafila ne sai kai sujjada raka'a uku, ko kai ruku'u har sau biyu. Duk fa zai faru a yanzu nan fa. Allah kar ku yi mamaki, Allah rahma. Wani limami a sallar juma'a ya yi tahiyya, madadin ya sallama sai ya miƙe sallar juma'a kuma. An gane ko? To a wannan Najeriya yanzu kowa ke dume shi. Wani limami yana ban labari ya ce ya yi sallah ya rafkanuwa a sallah, shi da kanshi yake gaya min, ya ce shi ya rikice me ya faru, duk masallacin ba wanda san me aka yi. Wala kowa rikice ki. Yace ya waigo bayan yayi sallama ya tambaya kaman yayi rafkanuwa ko, sai kowa yana shakku. Wallahi kowa ce bai ma san me ya faru. Mun yi sallah da wani a masallaci, ni da shi a wuri daya, sai limamin sai ya rafkanuwa. Da ya rafkanuwa aka gama sallah aka yi sujjada, sai nake gyarawa limamin ga abin da ya kamata yi. To shi yana gefe na, sai yake ce min wai me aka yi ne ka? Yace wallahi shi bai san me aka yi ba, balle ma ya gyara. Sai nace me ya faru? Wallahi wani alƙawarin 1000 biwa ka bishi. Yace tunda aka fara sallah har aka gama, yana budget din abin da zai yi. Yace na ta ganin shi a shaguna a kasuwa. To shi yasa ana cikin wani irin yanayi ne. To idan kai sujjada guda uku a sallah ko a nafila ne, za ka yi sujjada don ka yi kari a mahallin da ba na shi ba, ko kai ruku'u guda biyu, duk za ka yi sujjadan ba'adi saboda ka yi kari. Wallahu ala wa alam. Sauran kuma sai an je makaranta, wannan na bada su a takaice ne. Hukunce-hukuncen sallah a kamar da wani malami ya faɗa sun fi 12,000. 12,000 hukunce-hukuncen sallah kawai. To dole kaɗan-kaɗan dai za a yi ta abin nan har a kai ƙarshe insha Allah. Sai abu na ƙarshe, akwai wani video clip da yake yawo na yon sheikh kun gane shi yawa wannan matashin malamin nazariya yana maganan cewar a azumi ko tuntube kai ya halanta ka sha azumi wannan maganan nashi kuskure ne kar wani rudu da wannan magana saboda amana ce ta ilimi dole a fada mutane ba gaskiya ya fada ba yana magana akan cewa ko tuntube kai ya halanta ka sha azumin ka kawai ko kwarza ne shukura ko ko kwarza ne kai kawai ka sha azumi wannan fatawa ce da aka gina ta akan imma ko jahilci ko rashin sani ko son zuciya ko kuskure duka kowanne amma dai fatawan kuskure ce ba daidai bane ba ibadan azumi ba haka kawai ake aje shi ba kawai da kai kwarza ne ka aje ai wani masa ya kwarza ne ai yanda ake ranan nan ina fata an gane gaskiya fatawa ce ta kuskure ba daidai bane ba muna fatan zai fito kuma ya gyara yawa nayi yanda zan samu number 1 shi ma ban samu ba dan na gaya masa wannan abin ne ya fada kuskure ne saboda ana kallon shi da yawa kuma mutane jahilai sun rudu da shi ina fata an gane to saboda haka wannan maganar kuskure ce ba daidai bane ba Allah ta'ala ya gyara mana gaba daya cikin falalan shi da rahaman shi Allahumma amin zamu tashi kan aya ta 41 insha Allah mai Allah ya ci
Bismillahirrahmanirrahim واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan sun tattauna da annabi Musa yayi addu'a kuma Allah ya karba Allah ya gaya wa annabi Musa su ni'imomi da ya mishi yayi ta lissafa masa tun daga kan haihuwan shi har zuwa ya bar Misra ya koma ainihin Jordan har lokacin da ya kamo hanya zai dawo Allah ya ce wa fatanna ka futuna muka jarrabe ka jarrabawa kala kala tun daga ran da ya fado duniya a cikin jarrabawa ya sauka ya fado a daidai lokacin da ake yanka yara maza ana kyale yaya mata to a wannan zamani aka haife shi kaga wannan jarrabawa ce sannan ya taso ya samu matsaloli har ta kai ga yayi mai gudun hijira kaga wannan jarrabawa ce saboda an ce a kamo shi a kashe shi dan Fir'aun ya zartar da ainihin doka ya zartar da hukunci a kamo annabi Musa a kashe shi sai ya zanto daga cikin waɗanda aka yi mitin da su akwai wanda yake yana da imani waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihina yace ya Musa to fa sarki ya ce mala'a ainihin menene cabinet na sarki an yanke hukunci a kamo ka a kashe ka fakhruj maza ka fita ka bar gari inni laka minan nasihina nasiha nake maka kada wannan maganan da nake gaya ma to kaga wannan jarrabawa ce haka ya fita ba shiri ya bar gari nisan nake tsakanin inda yake da zuwa Jordan ba karamin tafiya bane ba yaje Jordan ya koma makiyayi ina fata an gane wanda yake na daga cikin falalan kiwo ya tabbata cikin hadisi annabi ya fada alaihi salatu wasallam babu ne annabi faci yayi kiwo duk annabin da ka sani yayi kiwo Allah ƙara kiwo albarka ko yawa shi yasa makiyaya suna da hadisi ina ma da za su rike addini amma sai dai kash kaga ga ana kiwo ba alamu da sallah ba to inda matsalan take kenan amma annabi ya fada alaihi salatu wasalam yace babu wani annabi face yayi kiwo sai aka ce har kai yace hatta ana yace hadda ni ma yace nayi kiwo ma na kwadago a Makka ana biya na kafin na zama annabi saboda tarbiya da Allah ke musu wasu malamai suka ce kiwon kananan dabbobi yakan sa mutun tausayi shi yasa annabawa Allah ke sa su yi kiwo dan su koyi tausayi alaihi wassalatu wassalam to bayan an gama wannan Allah ce thumma ji'ta ala qadarin ya Musa sannan kuma kazo a bisa kaddarawar mu ya kai Musa duk abin da ya faru da shi Allah ne ya tsara shi shi yasa wani mai baiti yake cewa naral khilafata aw kana lahu qadaran kama atarabbahu Musa ala qadari duk abin da ya faru da annabi Musa Allah ne ya kaddara shi to sai ce wastana'tuka na kera ka na halice ka li nafsi dan kaina akwai wani aiki da zaka mini Allah ya gaya mishi ni ne na tsara ni na halice ka ni na kera ka kuma ni na tace ka li nafsi wa kaina zan ba ku ni muhimmin asamin daga ciki idhab anta wa akhuka bi ayati tunda yayi addu'an a bashi ainihin mataimaki Haruna akhi Allah ya karba aka ce idhab anta wa akhuka kai da dan uwan naka ku tafi bi ayati da ayoyina wala taniya fi zikiri kar ku yi kasa a guiwa wajen ambatona nan ma malamai suka ce yana nuna muhimmancin zikiri abinda Allah ke gaya musu shine su tafi da wannan sakon da Allah ya ba su amma fa kar su yi kasa a guiwa su dage wajen zikiri duk mutumin da yake yawaita zikiri to zai ci nasara a rayuwa kuma za a taba cin nasara akan shi ba ayi kulle kulle a rasa yanda za a yi ana kullawa ne Allah na warwarewa innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida suna ta kulla kaidi Allah na warware kaidin su ina fata an gane to shine wala taniya fi zikiri kar ku yi kasa a guiwa wajen ambatona ka yawaita zikiri kana tukin mota ne kana zikiri kana shago ne kana zikiri kana noma ma kana zikiri kana office kana kasuwa kana tafiya kana kwance zikiri a kowane lokaci wallahi yana da wani irin dumbin alkhairi alkhairi ko tun daga duniya zaka dinga ganin taimakon Allah cikin duk abin da ka sa a gaba kuma Allah sai ya sa maka ainihin wadatar zuci da nutsuwa domin wani abu da mutane ba su sani ba shine ita zuciya bata da magani a duniyar nan in ba zikiri ba babu likitan da zai baka maganin ciwon zuciya damuwa da bakin ciki bashi da ciwo bashi da magani a ce ga wani maganin damuwa ka sha ko maganin bakin ciki ko matsalolin rayuwa ba su da magani sai zikiri kina la ci allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala yace da zikirin Allah zuciya suke nutsuwa to in ba zikiri ba ba abin da zai baka nutsuwa to sai Allah ce da su wala taniya fi zikiri kar ku yi kasa a guiwa wajen ainihin ambatona ku yi ta zikiri da kai da annabi haruna to anan sai malamai suka ce shi annabi haruna aka yi sai ya zama manzo ban gane ko kun gane ba to sai malamai sai maganganu guda wasu malamai suka ce an tura masa malaika jibril ta ga dan uwanka musa na dawowa ka fita ka je ka tare shi a wuri kaza kai ma ka zama manzo ina fata an gane aka ga ya mishi ga lokacin da kuma annabi Musa zai iso ya fita je tare shi daga nan suka tattauna ya za a yi daga nan sai fadan Fir'auna dan yana shigowa Misra bai tsaya ko ina ba sai fadan Fir'auna bai ma je wurin mahaifiyarsa ba tukunna a fara isar da sakon Allah idhhab anta wa akhuka bi ayati da kai da dan uwan naka ku tafi da ayoyina wala taniya fi zikiri sai Allah ya ce musu me
idhhaba ila fir'auna innahu tara fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha
Allah ya ce idhhaba ila fir'auna idhhaba musanna kenan ku biyun gaba ɗaya ku tafi kaga can izhab izhab nan kuma izhaba alifu tasniya alifun da ke nuna mutum biyu ne izhaba ila fir'auna ku tafi wurin fir'auna innahu taga lalle fir'auna kan yake tare iyaka fir'auna yayi ta'addanci ya saba wa Allah dan ya ce me ya ce shine rabbukumul a'la karshen dagawa kenan Allah sai ya ce to idan kuka je duk da fir'auna ne fa qula lahu qawlan layyina ku gaya mishi magana magana mai laushi tattausan magana kar ku je kai fir'auna dan kaza kaza dinka kai ba Allah bane ba ina babu wannan a cikin da'awa fa qula lahu qawlan layyina kuma sa magana magana mai taushi dan Allah haka muke wa'azi yanzu so ake ma wanda ya iya caji ina fata an gane yayi kace kace da kowa ya tura kowa jahannama to wannan shine ya burge yanzu tsine wanda zai tsine kafirta wanda zai kafirta Allah kuma yace fa qula lahu qawlan layyina kuma sa magana mai laushi hatta annabi rahama alaihi salatu wassalam Allah yace fa bima rahmatin minallahi lint lahum walau kunta fadhlan ghalidha alqalb lam fadhu min hawlik inda ka zamo mai kaushin zuciya da an watsi an rabu da kai amma ya ka zamo kana da ainihin kyakkyawan hali fa bima rahmatin minallahi lint lahum to na allinu din shi ake bukata a wurin karantarwa malamai suka ce wannan kalubale ne ga duk mai wa'azi fa qula lahu qawlan layyina duk wanda kake wa'azi bai kai fir'auna ba haka ne ko ba haka ba ba wanda ya kai fir'auna a Abuja ko akwai babu shi dan shi fir'auna ce rabbukumul a'la so ko ba sa wannan abu duk sun yarda akwai Allah har ma suna sadaka suna bada palliative haka ne ku fa qula lahu qawlan layyina ku fada mishi zance zance mai laushi la'allahu yatazakkaru la'allahu kuna masu sa rai dan la Allah ainihin taraji ne tsammani to ba a sa tsammani a gefen ubangiji insha Allah komai shi babu tsammani amma wannan ana jingina shine zuwa ga su annabi Musa ku je ku mishi wa'azi tattausan wa'azi la'allahu kuna masu sare shi fir'aunan ya tazakkaru zai yi tunani zai wa'azantu aw yakhsha ko kuma ya ji tsoro al-khashya kala juni akwai ta shari'a shine jin tsoron Allah akwai kuma ta dabi'a shine ka ji tsoron kai karshen tafi akwai abin da zai faru da ni ko da baka tsoron Allah ina fata an gane yanzu to kana kaffa kaffa wannan sharrin da nake fa zai iya dawowa kaina wannan ko baka da addini a dabi'an mutum a kowanne abu haka ne ko ba haka ba to shine sai ana Allah ce musu aw yakhsha kila ko zai yi tunani tunda shi fir'auna ya san akan ƙarya yake ya sani cewa shi ba Allah bane ba ya san shi makaryaci ne to karshen ta zai yi tunani fa waɗannan mutanen da suka zo suna mai wa'azi in ban dauka ba wata kila fa wani karma ya biyo kaina ko san karma ai ko yawa wata kila wani abu zai iya faruwa da ni to ɗayan biyun nan ake so ya tazakkaru ko ya tunani ya dauki wa'azi ya tintintini aw yakhsha ko kuma ya ji tsoron wani akiba mummuna ta faru da shi to da suka je sun mishi kaulan layinin ko basu yi ba sun yi Allah ce hala ataka hadisin Musa idnadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka hal laka shin fir'auna hal laka ila an tazakka shin ba za ka tsarkake ba kaga hal laka ai magana ne mai dadi hal laka suka zo masa da istifhami shin fir'auna ba za ka ainihin wa'azantu ba ba za ka tsarkake zuciyanka ba ba za ka dauki kaza kaza ba wa ahadiyaka ila rabbika fataksha ina shirye da kai ne zuwa ga ubangiji ka dan ka ji tsoron shi kaga wa'azi suka dinga mishi mai dadi babu cin mutunci babu zagi ba komai shine hallaka ila anta zakka ya fir'aun to anan malamai suka ce annabi Musa sun je sun ga fir'auna cewa ya ji tsoron Allah ya bar cewa shi Allah ne sun gaya mishi kaulan layyina to me ya faru daga baya
qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yaghwa qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara
to annabi haruna da annabi Musa kafin su je fadan fir'auna sai suke ga Allah subhanahu wa ta'ala kala hi suka ci kaga can duk kala ne amma nan kala su biyu suka ce rabbana ya ubangijinmu innana nakhafu lalle mu fa muna jin tsoro an yafruta alaina kare gaggawan daukan hukunci akan mu dan dan ta'adda ne yanzu ne yasa a kama mutum a daure shi abu ne mai sauki abu ne mai sauki haka wasu masu mulki suke yanzu nan zai ci a kulle ka yanzu nan zai ci a kama ka yanzu nan zai ci a ainihin batar ma da kai akwai a batar da mutum kuma a batar da shi har abada ina dadiya ta yake babu shi kun san dadiya ta aiko yan social media sun san shi matashin dan siyasa ne wanda ya kaurin suna wajen sukan gwamnatin yan Rufai da haka zaka dauke sharewa ba labari shi ya dawo yayi parking din mota ya shiga gida aka ce ana sallama da shi fito da aka dauke shi har yau ba sai inda yake ba ina fata an gane masu mulki kenan su batar da kai kaman kashi kiya shine a gurzu har yau babu labarin shi yana da mata da yara matashi to ire-iren waɗannan hali ne na fir'auna wanda ake sha'irin kasar nan a kama mutum fa a kashe shi a je a jefa shi a kogin numan duk an yi wannan abu ba za mu asa inda kake ba kun fahimci wannan abin da kyau to haka ake kuma ko ina ba sai anan ba ko ina to wannan dabi'a ce ta fir'auna to suna jin tsoro an yafruta alaina ya gaggawan daukan hukunci akan mu au an yatagha ko kuma ya dagawa ya mazaki Allah da an ji ana cewa kaji tsoron Allah ya dura wa Allah ashar to suna jin tsoron wannan abu yanzu suna gabatar da uzuri a gaban Allah yaya za a yi? Kala, sai Allah ce da su, la ta khafa, kar ku ji tsoro. Innani ma'akuma asma'u wa ara, yace innani tabbas ni ma'akuma ina tare da ku, asma'u ina ji, wa ara kuma ina gani, ina ji ina gani ba abin da zai faru da ku. Akwai ma'iyya ta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya zama yana tare da kai, to ka huta. Kisa Allah dinga lissafa, inna Allah ma'al muttaqina ma'as sabirina ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinuna. Ka zamo mai isani, Allah na tare da kai, mai hakuri, Allah na tare da shi, mai takawa, mai kaza, mai kaza. To wannan ma'iyya din ta Allah ita ake bukata. To sai yace innani ma'akuma asma'u wa ara, lalle ni ina tare da ku, ina ji kuma ina gani ba abin da za a muku. To kaga anan sun gabatar wa Allah abin da suke jin tsoro, haka ne ko ba haka ba? Sai Allah kuma giya musu yana tare da su. To shi manzon Allah bai nema ba aka bashi. Allah ce fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, dan gatan Allah kenan, yace kai hakuri da hukuncin ubangijinka. Fa innaka bi ayunina, kana kan ganin mu, kana karkashin kulawar mu, duk abin da za a maka ba abin da zai faru. Kuma haka Allah dinga bashi kariya, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, ba abin da ya same shi. Haka har ya gama isar da sako ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. To ana Allah Musa alƙawarin cewa innani ma'akuma asma'u wa ara, kaga hankalinsu ya kwanta kenan. Sai Allah ya ƙara jaddada musu, fatiyahu
fatiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Isra'ila wa la tu'adhibhum qad jinnaka bi ayatin mir rabbik wassalamu ala man ittaba'a al-huda.
Allah ce fatiyahu, ku je wa fir'auna ku biyo nan, fa qula, ku ce da shi, inna rasula rabbika, mu manzannin ubangijinka ne. To ku kalle wani abu anan, ba sai ba mu manzannin Allah ne, a ko kuma mu manzannin ubangiji ne, a mu manzannin ubangijinka ne. Saboda me? A saukar da shi daga kujeran da yake kai. Kun gane ko? Tun daga nan sun kifar da shi, inna rasula rabbika, mu manzannin ubangijinka ne. Tun daga nan, a to akwai wani ubangijin bayan ni? Already sun sauke shi kenan. Amma sun ce mu manzannin Allah ne, to yanzu akwai Allah biyu kenan. Haka zai ce musu, shi Allah ne da kuma Allahnsu. To ba su yi wannan ba, a mu manzannin ubangijinka ne, kai ba ubangiji ba ne kenan. To sai suka ce da shi, fa arsil ma'ana bani Isra'ila, ka saki bani Isra'ila tare da mu, wala tu'adhibhum, ka daina azabtar da su, kar ka azabtar da su. Saboda banu Isra'il, abin da ya kawo su Misra shine annabi Yusuf. Annabi Yusuf bai Yahudi ne, kuma kun san abin da ya faru da shi, da aka jefa shi a rijiya, aka sai da shi, aka tafi Misra da shi. Bayan ya zamo minista a Misra, yasa aka kawo ƴan uwan shi da iyayen shi. Tun daga nan Yahuda suka dinga hijira suna dawowa Misra. Amma da kwata kwata babu Yahudi a Misra, sai Kiftawa su ne asalin Misrawa, wanda suke da cocin Coptic. To waɗannan Yahuda da suka yawa a Misra, to sai Fir'auna ga cewa waɗannan mutanen sun yi wanda za su iya kafa gwamnati nan gaba. Saboda sun yi ƙarfi, ga suna da ilimi, suna da jajircewa, suna da naci, kamar yadda suke da yanzu a duniya. Na sha faɗa na ce duk duniya fa Yahudawa yawansu gaba ɗaya a duniya bai kai yawan mutanen jihar Kano ba. Duk Yahudawan duniya gaba ɗaya, jihar Kano ta fi su yawa. Yahuda Isra'ila har yau ba su wuce miliyan 8 ba. Har yau Yahudawan Amerika ba su wuce miliyan 7 ba. To banda su duk duniya bayan da ke da Yahuda 500,000, sai ka ji can 10,000, can 2,000, can kaza, dan sun san yawansu. Duk inda bai Yahuda yake a duniya an sani, ba irinka bane ba. Saboda haka suke. To Yahudawan duniya kab ba su kai miliyan 20 ba, amma kuma su suke juye duniya. Ko ka yadda ko kar ka yadda, duk wani abu na duniya nasu ne. Bankin duniya su suke juya shi, makaman duniya su suke juya shi, harkan tsaro su suke juya shi, harkan siyasa nasu ne, komai su suke kontrolin shi. in an ce ai gabar ku yi gabar an ce ku yi yamma ku yi yamma an ce ku yi kudu sai ku bi su su suke juya komai haka Allah ya ba su Allah ne ba su aron lokaci bayan da ka iya amma kuma ba fa suna kwance suka same shi ba ka san wannan abin da kyau aiki suka yi tukuru lailan wani hara ai kamar ina mureni a kasar nan ka dauka a banza suka kai inda suka yi ni aiki suke tukuru wa kai su nacin kasuwanci zai je shi kawai kawai kai ya bude kemis ko yaran garin baya ji ina fata kun gane to aiki ake da gaske to haka yahudawa ma suke kisa suka komai suka mallake shi to a lokacin da suka zo Misr wannan abin Fir'auna ji tsoro sai mai da su bayi duk wani aikin wahala su ne da gine-gine da noma da laboranci duk aikin wahala kaw su ake sawa aka mai da su ba su da yancin komai a Misr ko katin nan kasa ba za a ba su ba ba sa jefa ƙuri'a ba abin da suke iya yi su kawai bayi ne shi yasa malamai suke ce duk gine-ginen da ke Misr masu suka gina shi da pyramid da su irin Abu Garib kajerin su lobzo su wane ne duka wannan gine-ginen da ake al'ajabin shi a duniya aikin Yahudawa ne saboda su ne laborerin Fir'auna kun gane ko shine fa'arsil ma'ana bani Isra'ila ka saki Yahudawa tare da mu ka yanta su shine ma'anar fa'arsil ma'ana ka yanta su wala tu'azibuhum kar ka azabtar da su su ma mutane ne qaji inaka bi ayatin min rabbik haqiqa mun zo muka da hujjoji da mu'jizozi da ayoyi min rabbika suka kara maimaita mishi daga ubangijinka ba daga ubangijinmu ba a kai shi din suke ta saukiwa daga kan kujeran mulki sai suka ce wassalamu ala man ittaba'al huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a nan wasu malami suna daukan wannan wassalamu kamar sallama ne malamai suka ce wassalamun nan ana nufin aminci na kuuta daga fushin ubangiji kuuta daga azaban ubangiji suna tabbata ne kadai ala man ittaba'al huda ga wanda ya bi shari'a ba sallama suka yi Fir'auna ba wassalamu ala man ittaba'al huda ka sani fa Fir'auna babu tsira daga azaban Allah da fushin Allah da zama lafiya duniya da lahira illa man ittaba'al huda sai wanda ya bi shari'an Allah subhanahu wata'ala to sun ga Fir'auna wanda suka kara maimaita mishi inna qad uhiya ilaina
inna qad uhiya ilaina anna al'adaba ala man kadzaba wa tawalla
suka ce inna tabbas mu qad uhiya ilaina haqiqa an yi wahayi zuwa gare mu anna al'adaba tabbas azaba tana tabbata ne ala man kadzaba a bisa duk wanda ya kare ta manzannin Allah wa tawalla ya juya wa imani baya duk wanda ya kare ta manzannin Allah kamar mu da aka aiko din nan to azaba za ta tabbata kan shi shine ma'ana alaman kadzaba ai wanda ya kare ta manzanni wa tawalla kuma ya juya wa ainihin imani baya ya ki karban sakon Allah subhanahu wataala ya kauda kai to lalle azaba za ta tabbata kan shi to sun gama wannan wa'azin to za ku je Fir'auna abin da zai ce musu Fir'auna Allah ba shi kaifin hankali da basira da iya rena mutane da wayo da manuwa duk Fir'auna ya iya shi kala sai ya ce da su
ala tamar rabbukuma ya Musa ala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada
a cikin suratul shu'ara kafin fassara wannan Fir'auna sai ya ce da su fama rabbul alamin wane ne ubangijin talikan nan da kuke ta magana sai suka cike annabi Musa ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinina saboda da shi da in fada ne kafina duk ana zazzauni an cika fada ana muqabala sai sai suka ce da shi rabbus samawati shine ubangijin sammai wal ardi ubangijin kasai wama bainahuma Fir'auna ma yana ciki da abin da ke tsakanin sama da kasa amma fa in kuntum muqinina in kun kasance masu yakini to sai Fir'auna qala liman hawlahu ala tasmi'un yace ba za ku ji abin da yake faɗa ba ya ma rena mana hankali ala tasmi'una ku faji irin abin da yake faɗa qala sai Musa kalli jama'a yace rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalina shine dai ubangijinku kuma yanzu ga ministoci da fadawa kuma shine ubangijin iyayenku da kakanninku can 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 na farko shine ubangijin kowa sai fir'aun ya kara cewa qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ina ganin fa wannan da yazo na ikirarin shi manzo ne ya samu tabin hankali qala tunda ya ce annabi mahaukaci sai annabi Musa ya ce rabbul mashriqi wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'iluna nan sai amfani da hankali sai ce shine ubangijin gabar da yamma da abin da ke tsakanin su amma fa in kuna da hankali waye mahaukaci yanzu sune mahaukata to shine anan sai fir'aun ya ce faman rabbukuma ya Musa wai Musa kan wane ne wannan ubangijin naku yana so ya dabaci hankalin mutane kuna ta ikirarin kuna da Allah kuna da albayce ba Allah nawa yace faman rabbukuma ya Musa wane ne ubangijin naku ya Musa me ya kamata su ce mishi sai yace qala rabbuna ubangijin namu alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada yace ubangijin mu shine wanda ya bawo kowace halitta ya bata komai duk wata halittar shi shi ya bata komai thumma hada sannan kuma ya shirye ta a wata fasara kuma alladhi a'ta kulla shay'in shi ya bawo dukkan komai khalqahu halittar shi thumma hada sannan kuma ya shirye da shi to a wannan gaban sai malamai suka ci Annabi Musa yayi maganan da za a rubuta littafai akan ta. Fassara biyu malamai suka mata. Akwai malaman da suka ce khalqahu shine maf'ulul awwal. Ai a'ata khalqahu kulla shay'in. Wasu malamai suka ce kulla shay'in shine maf'ulul awwal. A'ata kulla shay'in khalqahu. Duk wani abu da ke cikin duniya Allah ne ya bashi halittar shi. Thumma hada sannan shirin da shi. Me ma'anar wannan magana? Ka kalli idon mutum inda Allah ya ajiye ido babu inda ya dace in ba wannan wurin ba ko da a fiska in aka canja mishi wurin zama ba za ka gani yanda ya kamata ba da kai kasa da su ko da menene mita daya to ganin ka an samu matsala ba za ka gani yanda ya dace ba da za a dan ƙara sama da su da mita daya ba za ka gani yanda ya kamata ba ya ajiye shi yanda ya dace sai ya zamo idon mutum kuma is very sensitive bai son wani abu ya taba shi sai aka bashi wani irin tsaro ba abin da ke da sauri jikinka kaman kiftawan ido duk abin da zai kai mishi hari take zai haka ina fata an gane to idan mutum ko bai son kura to ba zai kullun kai ta rufe idon ka ba sai aka samu ka wannan gashin su suke tare kuran da zai shiga a ta kullu shay'in khalqahu din kenan ka dauki kunnan mutum yana da abin mamaki asalin na'urar da ke isar da sakon ji shi ma bai son wani bai taba shi to sai ya zanto kuma kofa ne wajen akwai rami yana da hatsari abu zai saurin shiga sai aka yi rami a lallankwashi da kwane-kwane abu ba zai saurin kaiwa zuwa gare shi ba in aka yi shi a miƙe yanzu na abu zai fada ci sai aka yi shi a haka ba abin da zai kai gare shi sannan kuma sai aka sa mishi wani irin gam wanda duk kuran da ya shiga sai gam din ya rike shi da ka sa auduga ka kai ka fito da shi in ba Allah buwa zai wannan abu ba abin da zai kai zuwa gare shi an sa masa wata fata ta tare sannan kuma ga wani gam wani maganin da ke kama duk kuran da zai shigo Allah ya tsara wannan abu to ba wannan bane abin mamaki kuma a jikin kunne suka ce kunnan mutum idan ka kalle shi in Allah ya yi kunnan ka ya zama fata ne zaka na tafiya suna haka sai zama ba za ka yi kyau ba haka da kuma haka ba a ta kulle shi khalqahu thumma hada idan kuma aka yi shi ya zama kashi ba za ka iya kwanciya ba kun fahimci wannan abin da ke idan ka kwanta ciwo za ka ji sai aka yi shi ba kashi ba shi ba nama ba alladhi ya ta kulle shi khalqahu thumma hada to wannan kadan ne daga cikin binciken da malamai suka yi game da halittar mutum dan ya ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim to dole ayi nazari akan halittar mutum na ba ku misali kadan kenan wannan guda biyu a cikin dabbobi misali ka dauki raƙumi da Allah ya bashi dogon kafa sai ya bashi dogon wuya in Allah ba raƙumi wuya irin na shanu ko irin na rago ba zai sha ruwa ba dan yayi sama da yawa kun fice wannan abin da kyau shine hikimin bashi dogon wuya kenan yana tsayin kuma zai sunkuya taba abin da zai taba in ba Allah ba zai shirye wannan abin da ya halicce shi a daji kuma cikin sahara sai ya sa mishi juriyar numa da kishirwa sai ya kwana 40 bai sha ruwa ba kuma lafiyar shi kalau ba abin da zai same shi kun fice wannan abin da kyau duk kuran da za ta taso komai guguwa zai iya tafiya ba ya rufe idon shi ba yana da abubuwan da suke tare wannan kuran kuma yana gani hanya yana tafiya a cikin sahara alladhi ata kulla shay'in khalqahu thumma hada sannan wani abu da dabbobi suke da shi sun fi dan adam ilimi forecasting abu zai faru weather forecast da ake a ce za a yi ruwa ko za a yi guguwa ko za a yi snow dusan kankara dabbobi sun fi dan adam wannan ilimi su kafin abin yanzu sun sani ko su focusing din su 100% sure ne sabani na dan adam yake iya canzawa idan kaga suna guduwa to tabbas abin zai faru shi yasa a yanzu dan adam har ya kasa gano ilimin gano girgizan kasa har yau dan adam bai da wannan ilimi a iya focusing za a yi girgizan kasa babu wannan ilimin a duniya da America da Japan da China da kowa ya kasa ganowa yasa har yau ake ta girgizan kasa ana mutuwa to wani abun mamaki shine da malamai suka ce wannan abun ya dauki sai malamai suka ce dangane da abun da ya shafi girgizan kasa dabbobi kadai ne suke da wannan ilimin an fahimta suka ce dabbobi kadai su suke da ilimin girgizan kasa shi yasa yanzu Japan kun sai na cikin wurin da ake yin girgizan kasa akwai wadansu dabbobin da suka ce idan kaga suna guduwa a wuri to za a samu girgizan kasa ya kamata a ebo su ana ajiye su a cikin mutane da an ga sun fara guduwa sun yi jeka da fari to a bi su daga nan sai lawanti wani abu zai faru dan adam ba shi da wannan ilimi a ka kullu shay'in khalqahu thumma hada hatta ka dauki misali na kuda na kwai kaza tana da cikakken EDD in ta zo ta tsuguna kwai ne za a yi in lokaci bai bada ma ta tsuguna ba kun gano wannan abin da kyau matukar tazo ta tsuguna to lokaci yayi wannan Allah shi ba su wannan ilhama ya aka yi suka sani sai Allah ka kalli dabba fa ana aihuwan shi da ya fado dan akuya ne ko rago ne da an ga matan da shi yana neman ina nono yake sha wa ya gaya mishi a ta kullu shay'in khalqahu thumma hada idan zamu tattauna wannan sai mu dauki lokaci akwai research mai zurfi da malamai suka yi karkashin wannan ayan ila sai da mu bar shi a karo na gaba kana suka ce da fir'auna rabbuna ubangijinmu alladhi ata kullu shay'in khalqahu shine ba kowace ainihin kowane abu halittar shi thumma hada sannan kuma shi yake shirye da mutum shi yake shirye da dabbobi da tsirre da komai da komai yasa ce wa hadainahu najidai inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura sai fir'auna yace mi
qala kama banul qurunil una qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa
to a babin tattaunawa game da muqabala fir'auna yaga tabbasa hakuri shi to zai canja topic dama shi haka yake ya ga wannan hanyar ba za ta kulle ba fama rabbukuma an kure shi wane ne ubangijin naku aini ne Allah suka ce a Allah mu shine kaza shine kaza ga tabbas shi fa ba zai iya ba haka ya faru da annabi Ibrahim dan durus yace inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib wa buita alladhi kafar wai yace ai shi ma Allah ne yana kashewa ya raya yanda Allah annabi Ibrahim yake sai yace to naji amma Allah na fa shike kawo rana daga gabar ta fadi a yamma kai kuma ka fito da naka daga yamma ta fadi a gabar in ka isa yace a kama annabi Ibrahim ya rena sarki to shi na fir'auna daga za a kure shi anan sai yace fa ma balul qurunil ula so yake yanzu ya hada annabi Musa fada da mutanen gari kala sai yace fa ma balul qurunil ula menene labarin zamunna na farko wadanda suka gabata albal shine al-sha'n wal hal menene sha'aninsu menene halinsu samudawa da adawa da kakanninmu da kakannin kakanninmu sun mutu ya labarin su ya suke ciki annabi musa ya ce ai kafare ne suna wuta yace da kun ji ko a fara fada dabarin firawuna kenan shine fama balul qurunil ula ka ba mu labarin zamanin da suka wuce me labarin su qali sai ce ilmu ha inda rabbi ilimi suna wurin ubangiji na wannan ba aiki na bane ba tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu al'ummomin da suka wuce karka bata lokaci wurin magana akan su kai magana akan abin da ake ciki to sai suka ce ilmu ha inda rabbi ilimin suna wurin ubangiji na fi kitabin a cikin littafi Allah ya rubuta yana cikin lauhul mahfuz shine ma'anar fi kitab da wannan ne malamai suka ce wannan na nuna muhimmancin rubutu duk yanda Allah shike halittan abubuwa amma sai ya sa a rubuta ya sa malaiku su rubuta ba dan zai manta ba dan bai sani ba yana mana tarbiyyar muhimmancin rubuta abu ina fata an gane suka ce la yadillu rabbi jahilci bai riska ubangiji na wala yansa ko baya mantuwa ubangiji na baya mantawa jahilci baya kwankwasa kofin ubangiji mantuwa ma bata kwankwasa kofin ubangiji subhanahu wataala yasa aka ce da annabi na a kwantar masa da hankali Allah ya ce ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ubangiji ka bai ban kwana da kai ba bai fushi da kai ba yana nan yana tare da kai to anan da malamai suka ce Allah ya ce ilmu ha inda rabbi fi kitabin ilimin al'ummomi da zamanin da suka gabata yana wurin ubangiji na kuma a rubuce a cikin littafi Allah na mana tarbiya ya tabbata a cikin hadisin Imam Hakim a cikin Al-Mustadrak wanda Imam Adh-Dhahabi ya ce fi sanadihi da'af amma kan kawo shi a ne saboda sanadin da yake da rauni ba kuma rauni mai tsanani ba qayyadu al-ilma bil kitabati annabi ya ce ku yi wa ilimin ku da baibayi da rubutu kisa ko haddan qur'ani wanda ya hadda ya rubuta ba daidai yake ba da wanda ya hadda kawai ya bude qur'ani yana karantawa ina fata kun gane duk wanda ya rubuta abu ya haddace to haddan shi karfin ta ba daya bane da wanda ya kalla kawai ya haddace wannan muttafaqun alayhi ne yasa ga alaran momi wasu karatun Allah haddan suke da karfin tsiya so da ka karanta ka rubuta ka sake rubutawa ina fata an gane to duk wanda ya hadda ta wannan hanyar ka ji tsoron haddan shi duk rinsi haddan za ka garauta na da to shi yasa duk ilimi a daure a rubuta shi ko da wani abu ka ji mai amfani rubuta wannan rubutun wani lokaci zaka sai ka hangi abun a idonka ina fata an gane wasu baitocin da ake kawo da na rubuta su akai da ka tuna sai ka gaga lokacin da ka rubuta sai ka ji kawai haddan tana zuwa amma da ka kalla kai an wuce shikenan idan wata guguwa ta zo ta zafin kai kawai sai ta yi gaba da shi Allah ya ce la yadillu rabbi wala yansa ubangiji na baya mantuwa kuma ainihin jahilci baya riska Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce mi
alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'u an'amakum inna fi dhalika laayatin liulinnuha
alladhi ja'ala lakum al-ardha ubangiji shine wanda ya sanya muku kasa mahadan ta zamo shimfida shine mahadan wa salaka lakum fiha subula ya kuma sanya muku hanyoyi a cikin ta ya shigar da ku hanyoyi a cikin ta wa anzala minas samai ma'a ya saukar muku da ruwa daga sama fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta muka fitar inji Allah subhanahu wataala bihi da sababin saukan wannan ruwan ba wannan ba sababi yake ce mata ai bihi ai bi sababin nuzulil ma'i muka fitar da tsirrai kala kala waɗanda suka sha bamban a wajen kamanni a wajen test a baki a wajen girma a wajen kaza a wajen kaza shine nabatin shatta ga sunan tsirrai ne amma sun sha bamban a bishiya daya kaga kalolin su daban-daban ɗanɗanon su ma daban-daban wannan yayi jajawur wannan yayi kore wannan yayi kaza wannan mai zaki wannan mai daci wannan mai tsaka-tsakiya nabatin shatta ko bishiya ce guda daya to anan da Allah ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha mahadan wanda ita ce qira'an Asim bin Abin Najud al-Kufi anihin ruwayan Hafsu. To a ruwayan karatun mu na allo na gida qira'an Nafi'u ruwayan Warash ana karanta ta ne allazi ja'ala lakum al-ardha mihadan. Ina fata an gane qira'a ce kuma tabbataccen daga manzon Allah alaihi salatu wassalam. Ita ce ma qira'ar ainihin Ibn Kasir da kuma Ibn Amir duk sun karanta ta ne da mihadan, kamar yace alam naja alil arda mihadan wal jibala autada. Mun sanya muku kasashin fuda duwatsu ko sun zama turaku da suke rike da wannan kasar. To Allah shi ya muku wannan abu. Sai yace wasala kalakum fiha subulan, anya Allah ya sanya muku hanyoyi a ban kasa. Ya akai aka gano hanya daga gari kaza zuwa gari kaza zuwa gari kaza. Allah ne ya ba dan adam wannan ilimi. Yanda ake fasa duwatsu ayi hanya, yanda jirgi zai tashi daga Lagos ya tafi har zuwa America a cikin teku, Allah ne ba dan adam wannan ilimi. Ya tashi ya tafi India, ya tafi China, duk a cikin ruwa teku, kuma yana gane hanyar ba zai bata ba. Kaga direba daga nan har Lagos ya tuka mota, Allah ne ya bashi wannan ilimi. A tuka mota tun daga Kano har Sudan, lokacin da ake zaune lafiya, babu Boko Haram, babu rikicin Chadi, babu kaza babu kaza. Tafiyan Makka da ake da a kafa, ya ake gane hanya? Kai wannan tunani, ya ina ake bi? Wasalaka lakum fiha subulan, yanda muke da hanyoyi a ƙasa haka ake da hanya a sama. Duk jiragen sama akan hanya suke tafiya, hanyar su ma yafi ainihin nutsuwa dan ba a karo, baka taba jin jirgi sun yi karo a sama ba, baya faruwa. Babu kiji na faso inji Allah rahma. An gane ko? Idan kaga an samu flying crash guda biyu sun yi karo a nan kurkusa ne, ba a can wurin hanyar su bane ba, ko wurin tashi ne ko wurin sauka, amma an suka riga suka gama tashi har abada ba a taba samun karo ba, sai da akai wa jirgi hari. Ina fata an gane. Sannan haka su ma taurari da dukkanin waɗannan planet, kowa akwai hanyarta da take tafiya, kuma ba su haduwa. Shi yasa kun ga daren da ya wuce an samu eclipse, amma yawancin mutane ba su sani ba. An samu total lunar eclipse, suna ta mishi blood moon. Ya zama wata gaba ɗaya ya rashin lafiya, bare ne da Hausa, gaba ɗaya kamannin shi ya canja, ya koma kaman jaja wur kaman jini. An same shi last night, amma a lokacin da abun ya faru karfe 6 ne da minti 10 na safi, mu anan a Gombe. A lokacin wata kuma ya fadi, wata ya fadi ne a Gombe a yau karfe 6 da minti 2 wata ya bace. Amma a Sokoto da Lagos su a lokacin wata bai fadi ba, sun dan ga alamun shi kadan. Amma yammacin duniya kuma da America da Canada da kasashen da ke yamma sun ga shi full. Ina fata an gane. Watan gaba ɗaya ya koma jajawur, wanda wannan yana faruwa ne kadai a cikin shekara 19 sau daya. Yanzu da ya faru yau ba zai kara ba sai bayan shekara 19. Yana faruwa ne duk bayan shekara 18 da wata 11 da awa 8. Shine malami suke kawai ce mishi shekara 19. To kusa wani abun mamaki, shi watan ne zai zo kaman haduwa zai da rana, amma zai shiga ne cikin duniyar Earth, cikin inuwar shi kai. To haduwan wata da rana yake kosin wannan abu, ya zama gaba ɗaya watan ba shi da lafiya, ba wani gefen shi ba, yanda yana yawan faruwa duk shekara. To a ce gaba ɗayan shi ya samu rashin lafiyan, yana faruwa ne kadai sau ɗaya a cikin shekara 19. To a Qur'ani kuma wata da rana sun haɗu ne a aya ɗaya sau 19. Ina fata an gane. In ba Allah ba zai shirya wannan abu. Yana cikin aza kullu shay'in khalqahu summa hada. Sannan wata yakan ainihin gama juya duniyan Earth a cikin kwana 27 ne da yan awanni. Sai a ce wata ya zama Saba'a, zai bata ya ƙara dawowa, a ce an ga wata sau 27. To haka suna alkamaru wata ya zo a Qur'ani sau 27. Kun bance wannan abin da kyau? Allah rahma ce tab. To a takace dai za mu tsaya a wannan aya mu sake tashi gobe. Malam Suma ya ce lokaci yayi, da akwai bayanai masu tarin yawa. Idan muka gama karanta wannan, to za a yi babban mukabala tsakanin Fir'auna da Annabi Musa. Duk wannan tatsuniya ne. Wannan kanun labaru ne. Babban mukabalan sai gobe insha Allah. abinda muka karanta na dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure ko Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.